الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسيم المتخيل. جئت بأقوال العلماء.
نازو دا مغنغنم مالمي أتكون للتابي سفيم المتفين
ومن ثمهم الإمام مالك رحمه الله
كما دقا تكون مالمان دا نزو رسو أقوي إمامنا مالك إمام دار الهجرة الله يمزر هما
وأكثرت المقولات عنهم
كما نا يوي ستشروا مغنغنم إمام مالك رحمه الله
نظر الجلال تأثر أهل هذه الجلال
واتو دوبا وا دوبي زواغا tasirin tuwon mutanen wannan gari
ne mazhabi
ga mazhabansa mutanen Najeriya kai mutanen ma Afrika sun tasirantu da mazhabansa in ka tambayi duk ɗan Afrika kace wace mazhaba kuke bi mafi yawa za su ce ma suna bin mazhaban Imamu na Malik Imamu Darul Hijra Allah ya masa rahama
wa aidan min ajr al-ithal kadhib hadha al-dustur
hada kuma mun yawaita kawo magana Imamu Malik domin ƙaryata ƙaryan wannan doktor din Allah ya shirye shi
amin
an gane wannan ku wa aslahu wallahi kuma Allah ya gyara mana shi
amin
anan mu burin mu shine Allah ya shirye shi mu burin mu shine Allah ya dawo da shi zuwa ga aqidan ahlus sunna wal jamaa aqidan salafiyya
na'am alladhi nasaba ilayhi ma la yaliqu bihi
wanda shi wannan doktor din ya jingina masa abinda bai dace da shi ba
na'am
an gane ai shi wannan doktor din da sunan mazhaban malikiya ya jingina ma imamu na malik abinda bai dace ba kuma kun ga wannan magana da muka faɗa cewa wannan doktor din ya jingina ma malik abinda bai dace ba to nan gaba mabiya za su ce ƙarya ne za su ce wallahi ƙarya ake masa bai faɗi wannan magana ba dama can kana mai ƙarya ne dama don ka cimma burinka ko abinda ya kama da wannan to wannan doktor din ya faɗi wannan magana kuma duk wanda ya saurari audio din wannan doktor din ya saurari audion sa ya ji abubuwan da ya faɗa da sunan mazhaban Imam Malik duk mafi yawan abubuwan da ake faɗa na ƙarya a jingina miyagun aqidu to ana faɗa ne da sunan mazhaban Imam Malik a ƙaryata dawowar Annabi Isa da sunan mazhaban Imam Malik a ƙarya da cewa alƙur'ani ainihin wato alƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba a jingina ma imamu na malik tawakkuf duk da sunan mazhaban imamu malik an gane to amma maganan mazhaban imamu malik da ake cewa dinnan shin mazhaban imamu malik na littafi wanda mu dinnan wato nan Afrika muke karanta littattafansa tun daga ainihin muwatsa malik mudawwana kutubiyya sa'annan kuma tun daga ainihin littattafan da malamai suka wallafa akan wannan mazhaba din littafan ƙawa'idi tun daga ƙawa'idi har aka je zuwa ga lawwali da sani muktasar an gane shin wato wannan doktor din yana bin mazhaban waɗannan malamai na fiqhu ne ko kuma malikiyar shi daban shi ya kirkiro ta kaga wannan doktor din zance da gaskiya malikiyar shi wallahi shi ya kirkiro ta babu inda imam malik ya ce annabi isa ba zai dawo ba babu inda imam malik ya ainihin bid'antar da wanda ya yi azumin sittu shawwal babu inda imam malik ya zo ya ce qur'ani tawakkufi ake yi to mafi yawa daga cikin aqidunsa gaskiya yana to amma da ya lura cewa masu saurarensa ba sa yin karatu masu saurarensa in ma gama garin mutane in ma 'yan boko wanda ba su yi zurfi a kan addini ba kuma 'yan bokon ma gidadawa bai sa na ce gidadawa wanda ba sa tambayar dalili duk ɗan bokon da bai tambayar dalili to wannan bai cika ɗan boko ba dan boko asali shi ne sai abin da zai yi yana yi ne da hujja dan bokon kawai da malami zai zo ya gina ne abu da ka yayi biyayya ga wannan malamin ba tare da bincike ba, wannan bai shiga dan boko ba. Dan boko ba zai zo yayi research kawai ya rubuta duk abin da ya research da ra'ayin shi ba. Dole dai in zai research sai ya dogara da manyan professors, manyan malaman da suka rubuta a wannan fannin. An gani? To waɗannan abubuwan da na faɗa wasu manyan malamai ne na malikiya suka yi rubuce-rubuce a wannan fanni har ya zama to ana kafa hujja da su, wallahi babu kuma jona go. To shine dalilin da yasa kuka gana yawaita dauko maganganun malikawa. In ka ce kai malikiya ne da gaske, to ga abinda malikawa suka faɗa. Kuma sannan daga cikin abinda muka yi, mun dauko littattafan malaman malikiyan. Kada ku zo ku ce ai wani mutum ya jingina wa malikiya ne. Malaman malikiyan littafan da suka wallafa da hannunsu muka dauko, kaga mutum ya ƙaryata, to ya ƙaryata ne saboda san rai, saboda yana da wani buri da yake so ya cimma. Allah shi kiyaye.
Allah jalla wa ala an yahdi hadha al-doktor.
Ina roƙon Allah mai girma da daukaka ya shirye da wannan doktor din. Buburin mu Allah ya shirye da shi. Muna fatan Allah ya gyara mana shi.
Ruddahu ila manhajis salaf as-salih.
Muna fatan Allah ya mayar da wannan doktor din zuwa ga manhaji na salafus salih.
Litatmimin ni'ma ala 'abdihi.
Eh, abinda yasa muke wannan addu'a, Allah ya mayar da wannan doktor din zuwa ga manhaji na salafus salih saboda cika ni'ima ga mahaifinsa. Dan mahaifinsa gaskiya yayi hidima ga musulunci, yayi hidima ga sunna, kuma ya yaƙi miyagun al'adu, ya yaƙi shirka. To irin ƙoƙarin da ya yi wajen karantar da mutane addini, to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amshi ƙoƙarinsa, ya cika masa ni'ima, ya shirya da ɗansa, ya sa ɗansa ya zamanto ɗan salafiya yayin da baban yake ɗan salafiya. Karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga al'umma. Burin ga jin wannan kalma tana fitowa a bakin ɗansa. Idan muka ji wannan kalma tana fitowa, muka ji ba a injili ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, muka ji ana mutunta malaman hadisi, ana mutunta ainihin malaman aqida na salafiyya. A nan wajen za mu yi addu'a, za mu yi kamar yadda Bahaushe ke cewa a zubar da ruwa ƙasa a sha saboda farin ciki. Na ba san gane wannan. Muna roƙon Allah ya cika ni'ima ga mahaifinsa, kuma ya cika ni'ima zuwa gare mu.
Na'am. Wa abina al-Sheikh al-Mufassir al-Faqih al-Mujaddid rafi'i.
Wato mahaifinsa ko mahaifinmu. Mahaifinsa ta ɓangaren haihuwa, ko mahaifinmu ta ɓangaren addini. Shine al-Sheikh al-Mufassir
al-Faqih.
Wato babban malami kuma malamin tafsiri, masalin fiqhu
al-mujaddid
kuma mujaddid. Shi ba malike ne na hakika, ba malike bane na bogi. Shi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi malikancinsa malikiya ne na qawaidi, malikiya ne na ahlari, malikiya ne na ashmawi, malikiya ne na iziya, malikiya ne na qurdubi, malikiya ne na ibnu rushd, malikiya ne na ibnu ashib, malikiya ne na misbahu salif, malikiya ne na risala, malikiya ne na askari, malikiya ne na misbahu salif, malikiya ne na aqrabul masalik, malikiya ne na tufatul hukam,
Allahu sawali,
malikiya ne na muktasarul kalim, malikiya na mudawwana. To wannan shine malikiya na al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji ƙansa. Shi yana bin mazhaban malikiya ka'in da na'in, sa'annan kuma yana bin duk inda gaskiya take. Shi ba malike ne, sannan baya taqalidi da ra'ayin wani malami, yana karkata zuwa ga gaskiya duk inda take. To irin wannan malikiya shine malikiyar da muke bukata a karantar da al'umma. Malikiyar da zaka ji malam ya ce ka karanci mutasar, to ka duba cikin shafi kaza da kaza. Ka karanci risala, ka duba kaza. Ba wai mutum kawai ya zo ya ce Imam Malik mazhaban shi kan maganan Allah shine tawakkufi. To a wannan littafi babu. Kaga irin wannan malikiya ce mai hatsari. An gane malikiya ce wanda an kirkiro ta don a rusa musulunci, kuma an laɓe ta ita ne za a cimma buri.
rafi urayat sunna wa tauhid fi asri
mai daga tutar tauhidi tutar sunna da tauhidi a zamanin sa malamin kuma shine ya daga tutar tauhidi da gome da sunna a zamanin sa
kuma ta sheikh abu bakr mahmud
babban malami mai daraja shine a sheikh abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama
rahimahullah
eh
wa askanahu a'la jinan
a'la jinan kuma ya zaunar da shi mafi daukakan aljannoni
na'am ai da tatmimin ni'ima
ala abihi
kusuran wa ala almuslimin
ai saboda cika ni'ima ga babansa a kebance da kuma cika ni'ima ga musulmai a gabe saboda idan ni'ima ta cika ga aini wannan babban malami mu ma musulmi zamu ci daɗi
na'am wasan maitul kitab
tafhimul mutafayyim
na'am
na kira littafin ga tambaya a nan wajen idan ya zamanto mutum ya yi daidai wato mutum musulmi fatawan shi ka yi daidai da maganar kristoci a nan za mu ce da shi da kristoci duk ɗaya suke misali yanzu da kai da kristoci kun yi ittifaki wajen imani da annabi isa da kai da kristoci kun yi imani annabi isa zai dawo an gane wannan ku da kai da kristoci kun yi imani annabi isa dan maryam ne an haife shi ba tare da uba ba to idan ka zo ka yadda da wannan ka yadda da wannan krista ma ya yadda da wannan shin za a ce da kai da krista aqidar ku daya zai yi wa da kai da krista ku yi ittifaki akan wani abu to idan da kai da wani dan bid'a kun yi ittifaki akan wani kuskure ba mu doka da kai da krista ko kuma da kai da krista ma kun yi ittifaki akan kuskure iri daya krista ya yi kuskure ya faɗi wani abu kai ma sai ka faɗi wannan abun shin za a ce aqidar ku ɗaya da shi sai dai a ce me sai dai a ce wato kun yi ittifaki a nan amma kuskure ne kai ba za a ce aqidar ku ɗaya ba misali nake son kawo in ya zamanto da uba da ɗa sun yi ittifaki akan abin da ya shafi dawowar annabi isa uba ya ce annabi isa ba zai dawo ba shi ma ɗa ya faɗa uba ya yi inkarin wato shigan sihiri ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗa ya yi da abin da ya kama da wannan shin wannan yana nuna za mu saukar da uba matsayin da muka saukar da ɗa me yasa yau za a duba sauran abubuwa farko za mu ce uba ya yi kuskure a nan shi ma ɗa ya yi kuskure kuma menene bambancin ɗa da uba sai mu duba shin uban yana mutunta a zaman zan Allah yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya sannan yana ɗaukar sahih bukhari da muslim ya sauke yana yi ko baya yi sannan bayan nan yana yawan kawo hujjoji da cewa qur'ani da hadisi su ne hujja kuma sannan uba yana fifita qur'ani da hadisi akan mazhaba shi kuma ɗa yana fifita mazhaba akan qur'ani da hadisi an gane to in ya zamanto shi uba yana matsar san hadisi sannan yana matsar san hanyar magabata ba hanyar magabaci ba akwai bambanci tsakanin hanyar magabata da hanyar magabaci da mutumin da ya rike Imam Malik kawai da mutumin da ya rike dukkan malaman mazhaban nan yace nashi ne da mutumin da ya rike sahabi guda daya da mutumin da ya rike dukkan sahabban manzon Allah an gane duk sahabbai wanda suke malamai masu fatawa ya rike fatawansa yana aiki da shi bai rike guda daya ba da mutumin da yake shi mazhaban sahabi daya rike ɗaya suke wanda ya rike mazhaban sahabi daya yayi watsi da sauran dan bid'a ne shi wanda ya rike mazhaban sahabbai dukkan su gaba daya yayi ruko da fahimtar su abin da ya dace da sunna abin da kuma ya saba ma sunna ya ajiye to wannan mutumin shine salafi shine ahlus sunna mutumin da ya rike fatawan a'immatul mazhab an gane yana daukar fatawan Imam Malik inda ya dace yana daukan fatawar Imam Shafi inda ya dace da fatawar sauran malamai. An gani ko da yana mazhaban Malikiya, da mutumin da ya tsaya ya kulla kanshi akan mazhaba, sai abin da mazhaban ta hukunta. Mazhaban nan ko da yayi karo da hadisai ingantattu, zai soki hadisai ya yabi mazhaba. Shin dai yake? A nan wajen za mu ce da uba da ɗa ɗaya suke? Kaga uba yana son hadisi, ɗa yana kin hadisi. Uba yana fifita wato mazhaban magabata akan mazhaban magabaci. An gane wannan ko? Sannan kuma uba ɗin nan duk inda gaskiya take yana karkata zuwa ga wannan gaskiya, baya kulla kanshi akan ra'ayi guda ɗaya. Sannan uba yana yawan maimaita mana irin soyayyar da yake wa hadisi. Idan mutum yana soyayya ga hadisi kuma yana bin hadisi, sai yayi kuskure a cikin wasu sashen masail, yaya ana yi masa uzuri? To idan mutum dama ya riga ya bayyana mana baya son hadisi, kuma ya bayyana mana inkarin hadisi da kuma izgili ga hadisi, sai yayi kuskure akan wasu masail, za a yi uzuri? Ba uzuri. Kaga dai da uba da ɗa sun yi ittifaki kan wasu masail, amma an yi wa uzuri uba. Ku ji dalilin da ya sa kai uba uzuri, shi kuma ɗa me yasa ba mishi uzuri ba? Saboda dama bai nuna yana son hadisin ba. Kun gane wannan ko? To wannan ka'ida ya kamata ku fahimce shi da kyau. Ka'ida ne wanda in mutum ya rike shi zai amfane shi insha Allah. Kun gane wannan ko?
Na'am, musammaitul kitab tafhimul mutafahim al mawqif al sadat al malikiyya.
Na kira littafin tafhimul mutafahim an mawqif al sadat al malikiyya
min
al qur'an al karim.
والرد على من نسب اليه ما لا يليق به
da kuma raddi ga wanda ya jingina masa abin da bai dace da shi ba,
bila hujja wala burhan,
ba tare da hujja ba, ba tare da dalili ba.
Sallallahu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika,
sallallahu
ala alihi
wa sahbihi
wa sallam. Katabahu Abu Firdaus Yahya ibn Muhammad al-Salafi, wanda ya rubuta shi Abu Firdaus Yahya ibn Muhammad al-Salafi al-Athari, madinatu a birnin Kaduna. Allah ya tsare mana ita
shi Najeriya.
Duk mutumin kirki zai yi kokarin yin addu'a ga ainihin kasar shi. An gane wannan ko? Kaga mutum yana tsine ma kasar shi, mutum banzare shi, mutumin da yake tsine wa kasar shi butuli ne shi. A wannan kasa aka haife ka, iyayenka ma da suka haife ka a wannan kasa aka haife su, suka taso a wannan kasa, suka amfana da wannan ƙasa, sun amfana da wannan ƙasa ta ɓangaren haihuwa, ta ɓangaren addini, ta ɓangaren kasuwanci fiye da siyarwa, ta ɓangaren zamantakewa har zuwa ga mutuwa. Shin ya kamata ƙasar da a wannan ƙasa aka haife ka, a wannan ƙasa ka fahimci addinin musulunci, a wannan ƙasa ka zauna ka fa'idantu da albarkatun ƙasa na wannan ƙasa ɗin, a wannan ƙasa ka zauna har Allah ya ɗauki ranka, shin ya kamata a ga kana ma wannan ƙasa zagon ƙasa? Ya kamata duk wani abu na ci gaba ga wannan ƙasa ya zamanto kana fatan alkhairi gare ta. Allah shi taimake mu.
Amin.
Wa alaikumus salam. Fahimtar da mai neman fahimta, fahimtar da mai neman fahimta game da mawkifi, game da ainihin stand, matsayi na ainihin manya-manyan malamai, manya-manyan shugabanni na malikiya game da Qur'ani mai girma. A gani? Fahimtar da duk mai neman fahimta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya zo cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda. Lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, lallai za a samu wani babakere bayana da wasu al'amura da kuke kyama. Suka ce, ya Rasulallah, to me za ka umurce mu idan mun zo mun riski wannan zamani wanda za ka ga an yi babakere, an samu wasu shugabanni sun mamaye dukiyar al'umma, sannan an samu wasu shugabanni suna aikata al'amuran da muke kyama. Daga cikin al'amuran da muke kyama, gina gidajen zinace-zinace, gina gidajen giya, gina gidajen kaɗe-kaɗe da raye-raye, an gani gina bankunan riba. Shi wayan abubuwa musulmi na sha'awan su? Su za a samu a ƙarshen zamani ba ba kere irin yadda shugabanni suke kwashe dukiyar talakawa su mamaye wannan dukiya su bar talakawa cikin wahala. An gane wannan ko? Sannan da wannan magana da na faɗa na al'amuran da kuke kyama, duk wani musulmin kirki yana kyaman zinace-zinace, duk wani musulmin kirki yana kyaman kaɗe-kaɗe da raye-raye, duk wani musulmin kirki yana kyaman me, yana kyaman bankunan riba da abin da ya kama da wannan. To za a samu ƙarshen zamani, zamanin magabatanmu ba a yi haka ba, kuma ƙarshen zamani za a zuwa ne, za a samu al'amura da muke kyama, kuma wai na al'amuran da muke kyama ba yanda muka iya da shi, wai na al'amuran da muke kyama ba yanda muka iya da shi. Ina fatan gane wannan. Shugabanni ne masu ainihin ƙarfin mulki za su gudanar da wayannan abubuwa. To shine manzon Allah yake ba mu labarin abin nan zai faru. An gane wannan? Saboda idan abin ya faru ka zama to akan basira, kada ka zama to rudadde. To jama'a kun ga shugabanni sun zama to azzalumai, yanzu haka za mu zauna? A'a, manzon Allah ya gaya maka ciwo tun kafin ciwon ya zo, kuma ya gaya maka maganin ciwon. Ya gaya maka ciwo tun kafin ciwon ya zo, kuma ya gaya maka me maganinsa. Idan ciwon ya zo ka zama to akan basira. Shi yasa dan salafiya ba shi da matsala in ya rayu a cikin wata ƙasa ya ga shugabanni suna yin kaza, dama ya san manzon Allah ya gaya mai. Kuma sai manzon Allah ya gaya mai idan irin wannan abin ya faru ga magani, ka sha wannan magani, in ka sha sha yanzu ne magani yanzu. Na'am,
na'am. Qalu ya rasulullah fa ma ta'muruna?
Kace ya rasulullah me kace umurtan mu? Kaga sahabbai sun gano cewa ba wannan ciwo ne. To irin wannan ciwo shugabanni sun zo sun mamaye dukiya, kuma suna aikata wasu irin al'amura da muke kyama, me za ka umurce mu ya rasulullah mu aikata? Ku dauki makami? Sai Annabi ya ce ku ba wa wa'annan shugabanni haƙƙinsu da ke kanku. Ku ba wa wa'annan shugabanni me? Haƙƙinsu da ke kanku. Haƙƙin yin biyayya. An gani? Yin biyayya bil ma'ruf. Na'am. Sannan ku roƙi Allah haƙƙin da suka zalunce ku. In sun zalunce ku sai ku roƙi Allah ne. Ku gaya ma Allah, ya Allah shugaba wane ya hana mu haƙƙi kaza? Shugaba wane ya hana mu haƙƙi na neman ilimi? Ya sanya mana neman ilimi ya zama mai tsada, wanda ba za mu iya yin karatu ba. Shugaba wane, an gane ko, ya tauye mana haƙƙi game da abin da ya shafi kiwon lafiya? Mutum iri-iri bai da lafiya amma ba shi da kuɗin da zai je asibiti, saboda asibiti ya yi tsananin tsada. Ya Allah shugaba wane ya tauye mana haƙƙi na kaza na kaza na kaza, ka faɗa. Wannan za ka gaya ma Allah ne ba, ba wai za ka hau kan mumbari kai ta caji ba ne. Allah ta'ala wanda ya halicci wannan shugaba, wanda kuma zuciyar wannan shugaba yana hannun Allah, kuma Allah shi ke da iko na ya shirye shi ko ya ɓatar da shi. Allah ke da iko na ainihin ya sarrafa shi ya dawo da shi ya zama to mutumin kirki mai adalci. To ku gaya ma Allah, ya Allah shugaba wane ya zalunce mu ya ce ba? In ka sa goshi a ƙasa, dama manzo Allah ya cewa aqrabu ma yakunu al-abd ila rabbihi wa huwa sajidun fajtahidu fi du'a fa qamilun an yustajaba lakum. Mafi kusancin bawa zuwa ga Ubangiji yana mai yana sujada. Ku dage da addu'a cikin sujada, tabbas Allah zai amsa muku. An gane wannan ko? To idan kuna cikin sujada ku gaya ma Allah, ya Allah shugaba wane ga irin haƙƙin da ya toye mana? Shugaba wane ya kwashe dukiyar talakawa, ya yi kaza da dukiyar talakawa? Talakawa na ta mutuwa da yunwa, talakawa na ta mutuwa da rashin lafiya, talakawa suna ta mutuwa da rashin tsaro. Ya Allah ba mu yafe ba, wannan addu'a da ka yi Allah ta'ala zai amsa. amma mutumin da ya hawo kan munbari yana ta gaya wa mutane a cikin masallaci shugaba wani azzalimi ne shugaba wani barawo ne shugaba wani Allah ya zine mishi shugaba wani ya fashe kaza shin yana gaya wa Allah ne ko kuma yana so ya motsar da talakawa zuwa ga fitina yana so ne ya motsar da talakawa zuwa ga fitina an gano wannan ko sai sa manzo Allah ya gaya mana ga hanyar da zamu bi shugaban nan mu bashi haƙƙin shi na biyayya bil ma'ruf sannan kuma zalunci da ya mana mu gaya wa Allah ku gano wannan ko yawa
mutafaquna
alayhi eh wannan Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi
na'am
sai na ce
hadisin
farko yana umurtar mu da yin haƙuri idan mun gani daga mahukunta da sarakuna shugabanni masu mulki muka ga abinda muke inkari mun ga abinda muke inkari na zalunci da sabon Allah da bakere da haƙƙi ya zama dukiya ya koma tona maina shugaba daga shi sai ƴaƴan shi sai ƴan uwan shi sai kaza sai kaza ko shugaba daga shugaba sai ƴan majalisa sai gwamnoni su ne suka mamaye dukiya albarkatun ƙasa sauran talakawa suna cikin wahala an gane wannan ko
na'am amma lahu fi
daga barin masu haƙƙi an gane an yi babakere daga haƙƙi da haƙƙi daga barin masu haƙƙi an hana su haƙƙin su alhali haƙƙin ba na shugaban bane shi kadai
kayyar
gano kusurwa da musulmi. Eto menene ya sanya aka ce mai haƙuri akwai masu cewa wallahi daga cikin masu cutanmu a wannan zamanin malaman musulunci shugabanni sun zalunce mun fito za mu yi zanga-zanga mun fito za mu yi revolution sai malamai su ringa cewa izbiru izbiru waɗannan malamai suke cutanmu wallahi ba mu da babban matsala kamar malaman addini ya kamata kawai idan mun taso muna so mu yi revolution malaman addini su goyi bayanmu a yamu a ƙasar in ya so in an fara yaƙi a wajen yaƙin ne Allah zai bambanta tsakanin tsakuwa da aya a wajen yaƙin ne za a yi revolution a kafa shugabanci an gani? To kada ya manta shi mai wannan magana muna magana ne da harshe na musulunci ba muna magana bane da harshe na san rai ba muna magana bane da harshe na ainihin kalmar ba muna magana da harshe na Abraham Lincoln bane muna magana ne da harshe na musulunci ko mu musulmi ne yanda muka yi imani da sallah haka muka yi imani da duk abin da manzon Allah ya gaya mana an gani manzon Allah bai gaya mana cewa idan irin wannan abin ya faru a zo a yi revolution ba a zo a yi fito na fito da ainihin hukuma ba manzo Allah bai gaya mana haka ba tun da bai gaya mana ba sai muka tsaya akan abin da Allah ya gaya mana kuma mu musulmi ne kuma shi mutum ya kira kanshi musulmi dama ya yi shirin aiki da duk wani abu wanda Allah ta'ala ya faɗa da manzansa an gano wannan ko idan mutum ya karɓi musulunci za a ce masa za ka yi watsi da duk wasu al'adu da duk wasu aƙidu da suka saba wa musulunci za ka zo ka yi aiki da abin da ya tabbata a cikin musulunci to shin wannan ainihin revolution da kake magana shin sunna ce ta yahudawa ko sunna ce ta sahabbai sunna ce ta yahudawa to menene yasa kake so mu ajiye qur'anin mu da hadisin mu kama yahudawa kuma har kana ganin wai mu ne ma matsala kana ganin kalmar shi ne daidai kana so ka yi riko da sunna ta kalmar kana so ka yi riko da sunna ta Abraham Lincoln ka yi watsi da abin da ya tabbata cikin Qur'ani da hadisi to mu fa 'yan salafiya ba masu bin san rai ba ne mu 'yan salafiya muna bin abin da Allah ya faɗa da manzon Allah sau da ƙafa an gane sha'a man sha'a wa aba man aba wanda ya so ya so wanda ya ƙi ya ƙi ba mun yi dan mu burke ka bari na'am
na wani da wani da za su ku shauka da musulmi illa bil istima wa ta'a
na'am
kai na za ku shauka da
musulmi domin kada ainihin wato karfin musulmi yayi rauni
na'am illa bi ittima wa ta'a.
Eh, kada karfin musulmi yayi me yayi rauni da zaran mun dauki hanya wanda ba wannan ba, to karfin musulmi zai yi rauni. Yanzu mu dauki kasa irin Saudiya, da ba dan Allah ya azurta Saudiya da malamai masu bin sunna ba sau da kafa, da yanzu Saudiya ta wargaje. Kun gane wannan ko? Saudiya, shugabannin da ke mulkin Saudiya, wato suna kawo wasu irin tsari wanda ya saba ma abinda musulunci ya zo da shi. Za ga wani lokaci shugabanni sun kawo wani irin tsari na saban Allah. Kamar a ce shugaba ya ce zai gina, zai buɗe wani gari, garin nan gari ne wanda za a yi shagholiya, gari ne wanda za a ɗibo 'yan mata, gari ne wanda za a sa ainihin gidajen giya, gari ne wanda za a ɗauko mata tsirara. An gani? To cin wannan abin da ake zuwa aikata, a ɗibo mata tsirara, a samu gidan giya wai saboda a rinka samun kuɗin shiga. An gina wannan gidan giya ne, sannan kuma garin an gina shi zai yi kyau, ya zama to mutanen duniya suna zuwa yawon buɗe ido. An gane wannan ko? Saboda mutanen Saudiya wasu, tunda an hana zina a Saudiya, an sa dokoki duk wanda ya zina, duk wanda ya sha giya za a yi kaza, suna zuwa su sha. Suna zuwa ƙasashen waje don su sha. Suna zuwa ƙasashen waje don su nemi mata. To irin waɗannan mata za a zaɓo mata kyawawa a kawo su wannan gari da aka buɗe a Saudiya. Misali, idan an buɗe shi, sai kuma da maganar giya, in kana so ka sha giya ka zo ka sha, duk kuɗin da kake kashewa ƙasashen waje lokaci a Saudiya. To shin idan shugaba ya aikata irin wannan, wannan shugaba mai ya aikata laifi ya aikata babba, ba ƙaramin laifi ba ne ya aikata. To amma mu a matsayinmu na Ahlus Sunna, menene mawqifinmu ga abin da ya aikata? Shin shugaban ya halatta wannan abin ne? Ya ce muku na yarda zina halal ne, na yarda gidan giya halal ne, na yarda ainihin bankunan riba halal ne? Me ya aikata? Ya aikata abin da ake kira marjus shahawa. Ana kira irin wannan ciwo marjus shahawa. Shine mutum ya aikata abu, ba wai ya yarda da abun bane kawai. Kawai wani irin sha'awa ne da san rai kawai mutum zai aikata abu. Yanzu za ka gaya mutanen da ke zina, suke zuwa gidajen karuwai, suke shaye-shayen giya, za ka ɗauka sun yarda abin halal ne? To idan shugaba ya aikata wannan, ya aikata laifi, za mu kafirta shi? To yanzu shugaban nan, me ya kamata malamai su mai? A fito a yi zanga-zanga? A fito a ɗauki makami in ma ya bar wannan abu ko a yaƙe shi? To yaya, me ya kamata a aikata? A zaunar da wannan shugaba, a kama hannun shi kamar yadda manzo Allah ya faɗa, a kama hannun wannan shugaba, a gaya mai gaskiya, wannan abun ba daidai ba ne, wannan abun kuskure ne. Ina fata an lura, manzo Allah sai ya nuna mana ga yadda za mu yi. To Saudiya, idan ka ga shugaba yana kawo irin wannan policy wanda ya saba wa musulunci, abin da mutane ke tunani, ƴan hayaniya su gani a jarida, su gani a cikin kafafen yaɗa labaru, shugaba ya fito yana cewa akai malami ya ce abinda wannan shugaba ya yi fasikanci ne, wannan shugaba azzalimi ne, wannan shugaba mutumin banza ne da ya gina irin waɗannan abubuwa, Allah ya tsine mishi. Ya ce malaman Saudiya sun fito sun faɗi gaskiya ga shugabanni. Wannan shi ne faɗin gaskiya ga shugabanni a mahanga na jahilai, a mahanga na gama garin mutane. Amma a mahanga na Ahlus Sunna wal Jama'a ba, idan za a gaya ma shugaban gaskiya ba sai ma ka sani ba. Malaman sunna sukan yi wa'azi gina gidan giya haramun ne. Idan irin wannan matsala ya taso a Saudiya, malamai suna yin shiru? Za su gina gidan giya haramun ne, gina gidan zinace-zinace haramun ne, gina gidajen ya a wajen shakatawa da mata za su ringa fitowa tsirara, shi ma menene? Haramun ne. Kaga wannan sun yi mai anan wajen, sun yi inkarin munkar. to amma in za a kama suna to ana kebanta ne da shugaba a same shi a gefe ran kai dade wannan abu kaga da ka aikata ka sai an saba wa musulunci ka gaya mai gaskiya ko zai amsa ko ba zai amsa ba idan sun gaya mai yanzu bai amsa ba a ci gaba da gaya mai zai iya yiwuwa ya hau shugabanci ne da koruciya yana girma ana gaya mai hankalin shi na ƙara dawowa yana girma ana gaya mai in ya samu tarbiya ne daga wajen wasu makiya Allah Yahuda ko kaza ana gaya mai hankalin shi na dawowa sai ga a hankali wayannan kurakuran suna jaruwa ina ba tangana wannan to sai kaga jahilai sun ce malaman Saudiya ba sa gaya wa ainihin gwamnati gaskiya sun dauka irin hayaniyar da ake a Najeriya shine gaya wa gwamnati gaskiya
sosai
a gano wannan ko irin hayaniyar da ake a Najeriya a yi ta ihu a kan mumbari wanda wannan ihun baya amfanar da komai
sosai
ko kun taba ganin wannan ihun ya gyara shugabannin Najeriya bai taba gyara shugabannin Najeriya ba amma shugaban da ya ga ana samun shi a gefe ana nuna mai ya gyara to wannan shugaba ya san ana san shi ne da alkhairi zai gyara ku fahimci wannan ai to wannan shine abin da ake so ɗan uwa su fahimta idan aka ɗauki makami na yaƙi da shugaba to ƙarfin mutum yana raguwa yanzu mutanen Sudan ƙarfin su ya ƙaru ne ko ya ragu da suka yi fito na fito da gwamnati yanzu kuna ganin makarantun jami'a na Sudan an kulle shin wannan ƙaruwa ne ko ya
raguwa
makarantun sakandare na Sudan an kulle makarantun firamare na Sudan an kulle wasu ma'aikata da yawa an kulle kasuwannin su an kulle yunwa da fatara yanzu ya damu mutanen Sudan shin da lokacin da wancan shugaba yake kurakure ake haƙuri da shi da yanzu da aka kasa yin haƙuri wanne ne mutanen Sudan suka fi kasancewa cikin alkhairi
wancan
akwai mutanen Najeriya da yawa da mutanen Afirka da ke zuwa su yi karatu a Sudan idan sun yi karatu a wannan jami'a hukuma za ta samu lada mutanen gari za su samu lada to an daina karatu yanzu an kulle makarantu an gane haka nan garuruwan da aka tada husuma aka fito aka ɗauki makamai akan hukuma an kasa yin haƙuri akan ainihin zaluncinsu kamar yadda shugaba ya faɗa yadda manzon Allah ya faɗa a yi haƙuri akan zaluncinsu a yi musu nasiha su gyara kurakuransu sai dai in kun ga kafirci baro-baro an gane wannan ko na'am
na'am yace wa fihi an as-sabr al-mazkur yaddi ila wurud qawl an-nabi
a cikin hadisin lalle haƙurin da aka ambata yana kaiwa zuwa ga gangara matabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
sabr ala jawri
bai karatu ba an bai karatu karatu baya karewa بسم الله الرحمن الرحيم نفر كودك تكنسو
قوله تعالى
شيني عند الله تعالى كيشيوا
لا
ما مانا ياتي ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله سيدي كالنزمشي فهمت ان آيو يقدابي لك تكن لتابع الله أولهما
أولهما قوله تعالى
كم أولهما هو آية تاني أكا شيء أولهما
قوله تعالى
شيني عند الله كتشيوا
لا تعتذروا كذا كفرتم بعد إيمانكم
كرفوا كاو غزري حقيقة كن كافرتا بعد إيمانكم وانا آية ينا دكيو أفنشيش دكيو كرفوا كاو غزري حقيقة كن فايكون كافرتا بعد إيمانكم شين داما idan mutum yana kalmar shahada kullum yana sallah yana azumi yana zakka yana gina masallatai yana taimakon marayu zai iya yin ridda ana kafirta bayan imani
ana yi
to akwai masu cewa in mutum na kalmar shahada har abada ba zai yi ridda ba shine malam ya kawo wannan la ta'tadiru kar kafartum ba'da imanikum kar ku kawo uzuri haqiqa kun kafirta bayan imanin kenan musulmi yana iya fita musulunci bayan da ya yi imani an gane wannan ku na'am
na'am fa yatahaqqaqa anna ba'd as-sahaba alladhina
kafaru idan ka tabbatar cewa lallai wasu daga cikin sahabbai da suka yi yakin Rum
a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
kafaru bi sababin kalimatin qaluha
sun kafulta da sababin wasu kalma da suka fade ta
ala wajhi la'ib wal mazh
akan fuska na wasa da ba sahabban manzon Allah ne ba kuma sun yakin Rum amma kuma sai suka fadi wata kalma na ba'a wata kalma na wasa wanda wannan kalma na ba'a din da kalma na wasa din ya kafirta su an gane wannan ku shin za a iya samun sahabi a zamanin manzo Allah ya rida za a iya samu ko ba za a samu ba da shi Muhammad bin Abdullah ya kawo anan sahabi sahabban da suka yaki Rum tare da manzo Allah sun kafirta da sababin kalma da suka faɗe ta akan fuskan wasa da ba a nan wajen ana nufin sahabi ne ga zahiri amma munafiki ga baɗini akwai mutanen da zahiri sun yi imani kuma zahiri sun haɗu da manzon Allah sun yi imani da shi to a nan wajen za a kira su sahabbai bi hadhal itibar ko da ku ƙarƙashin ƙasa suna da munafinci ina ba san gane wannan to irin wayannan an kira su sahabbai ne lura da sun yi imani da manzon Allah ga zahiri kuma babu wanda ya san abin da ke cikin zuciyarsu gane wannan ko babu wanda ya san abin da ke cikin me zuciyarsu amma daga baya in sun zo sun nuna izgiri ga addini suka fito da siffofin munafinci a fili sai su tashi daga sahabbai sun koma masarar da an gane ko kuma ya zama cewa sahabban ne hakikatan sai suka fada sun dauka zaka iya yin wasa da kalmomin addini zaka iya yin wasa da ayoyin Allah ko da kaza sai suka fada suka yi ridda daga baya suka zo suka yi nadama suka tuba zuwa ga Allah shin wannan siffar sahabbantaka zai dawo ko ba zai dawo ba idan sahabi ya aikata laifi dama sahabbai sun kubuta daga kaba'ir da saka'ir ba su kubuta ba za su iya aikata manya-manyan zunubai za su iya aikata ƙanana amma suna da wani irin falala wanda ke sanyawa a gafarta musu abinda suka aikata in ma ya faru har ma akan gafarta musu abinda ba a gafarta mu wanda suka zo gabanin su ba an gane wannan ko to saboda haka sahabban manzon Allah za a iya samun sahabi ya aikata kaba'ir ko kuma ya fada cikin wani abu da kafirci daga baya in ya zo ya gane sai ya sauri ya tuba Allah zai gafarta masa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim an gane kinan wannan magana nan malam zamu dauke shi akan munafikai wanda aka dauka sahabbai ne kun gane wannan ko kuma ya zama to wani sahabi ne ya faɗi wani abu wanda ya kafirta shi amma kuma daga baya da ya gane cewa da aka saukar da wannan aya ya gane abin kafirci ne sai ya kirarci daga wannan kafirci ya sauri ya tuba duk girman zunubi in mutum ya tuba yaya Allah zai gafarta mishi na'am
tabayyana ka annal ladhi yatakallamu bil kufri wa ya'malu bihi
to wannan zai bayyana gare ka cewa lallai wannan wanda yake magana da kafirci kuma yana aiki da kafircin saboda tsoron tauyewar dukiya wato yana magana da kalmar kafirci ko yana aiki da shi don tsoron tauyewar dukiya don tsoron tauyewar dukiya ko al'amma ko kuma domin sassauci ga wani ya fi girma daga wanda yake magana da wata kalma yana ba'a da ita an gane wannan ku mutumin da yake magana da kafirci yana aiki da kafirci don tsoron tauyewar dukiya ya zama to yana zagin Allah ko yana sujada ga gumaka yana sujada ga gumaka don in bai sujada ga gumaka ba to za a kwace mai dukiyarsa sai ya ci gaba da sujada ga gumaka an gane ko kuma wato yana ganin yana da wani alfarma yana da wani babban mukami a gwamnati idan bai daina yin sujada ga gunki ba idan bai daina zagin manzon Allah ba, an gane ku, idan ya ci gaba da sujada ga gunki, ya ci gaba da zagin manzon Allah, za a kyale mai gwamnatin shi. Amma idan ya daina sujada ga gunki, ya daina zagin manzon Allah, ya koma ya za a kwace mai gwamnatin sa. Sai yazo ya ci gaba da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ci gaba da yabon gunki. An gane wannan ku? Saboda a tabbatar mai da gwamnati, shin yana da uzuri? Ba shi da uzuri. In ya mutu a haka, ya mutu kafiri.
Ayatu tsaniya qawlu ta'ala.
Aya na biyu shine inda Allah ke cewa
kafara billahi mai bari imani.
Duk wanda ya kafirce ma Allah bayan imaninsa. Ashe ana kafircewa bayan an yi imani. Ina masu cewa yaya za a yi a ce mutum yayi ridda alhali yana la ilaha illallah. Wasu mutane ma ana kiransu ahlul zikr. Ko suna kiran kansu ahlul zikr. Saboda kullum a masallaci suna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Shin wannan kalma da suke faɗa zai iya hana su ridda? Idan mutum yana la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya zagi manzon Allah. Idan mutum yana la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya zo yana sujada ga gunki. Idan mutum yana la ilaha illallah so miliyan amma yana tsafi. Idan mutum yana la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya zo ya yarda kuma Allah uku ne. Ko yana faɗin kalmar shahada kullum amma ya yarda Annabi Muhammad ba shine annabin ƙarshe ba. Shin wannan la ilaha illallah za ta amfane shi? Za ta amfane shi ba. Na'am.
Inna man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman.
Duk wanda ya kafircewa Allah bayan imaninsa, sai dai wanda aka tilastawa alhali zuciyarsa yana nazar da imani. An tilasta mai akan kafirci amma zuciyarsa bai yarda da kafircin ba.
Walakin man sharaha bil kufri sadara.
Shin wannan ya yarda? An tilasta mai ya kafirta amma a cikin zuciyarsa bai yarda ba. An ce mai sujada ga gunki amma a zuciyarsa bai yarda ba. A zuciyarsa yana tsine ba gunkin. An ce mai zagi manzon Allah amma a cikin zuciyarsa yana yabon manzon Allah amma a zahiri ya zagi manzon Allah. Ko kuma yayi tauriya. An gane wannan ko? Wato sai dai wanda aka tilastawa alhali zuciyarsa yana nazar da mai
imani.
An tilasta mai akan kafirci amma zuciyarsa ba wani matsala, ya gamsu Allah ɗaya ne, ya gamsu da duk wani abu na tauhidi. To wannan kaga bai yarda ba. Sai dai wanda ya buɗe girgi kafirci ya shige ba. Da aka ce mai ya zagi annabi, sai ya zagi manzon Allah da harshensa har zuwa ga zuciyarsa. Aka ce mai ya yi sujada ga gunki, ya yi sujada ga gunki kuma ya yi imani da gunkin. An gane? Da kuma wani sufi ne shi. Aka ce masa, ka ce in dai ka shiga sufi, ka ce na fi son manzon Allah fiye da Allah. Ko kuma kai sufi ne, ka ce wallahi kallahi ni dai gaskiya ba zan boye ba, na fi son Sheikh Ibrahim Iyas fiye da manzon Allah. Shin wannan ya yake? To kun gani? Kun gane wannan ko? Wato zuciyarsa da ya faɗi cewa ya fi son Ibrahim Iyas, Ibrahim Iyas ya fi daraja fiye da manzon Allah a zuciyarsa. Ya faɗi wannan a baki kuma ya yarda a zuciya. Kaga wannan duk kalmar shahadar da zai faɗa na banza ne. Mutumin da ya zo ya ce ya yarda Alkur'ani bai cika ba, amma yana kalmar shahada so miliyan. Wannan kalmar shahadar da yake so miliyan, ya zo ya yi imani Alkur'ani bai cika ba ko an canza Alkur'ani. Wannan Kur'anin da muke karanta ba shi ne Kur'ani na gaskiya ba. Ko ce sahabban manzon Allah gaba ɗaya sun yi ridda. Ya jingina zina zuwa ga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha. Bayan Allah ya ce ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin. To wannan ya zamu dauke shi. Kafiri ne shi. Kun gane wannan ko? Kalmar shahadar da ya faɗa su miliyan ba zai amfane shi ba. Na'am.
Na'am, yace alayhi ghadabun min Allah.
Yau amma wanda ya bude girji kafirci ya shige. To wannan a gare su irin wayannan a gare su akwai fushi daga Allah. Kuma suna da azaba mai girma.
Zalika bi anna mustahabbul hayatid
dunya. Eh, me ya kawo haka? Me yasa sun samu azaba mai girma? Saboda sun fifita rayuwar duniya akan lahira. Sun so rayuwar duniya akan lahira.
ولم يعدل الله بهؤلاء
Allah bai yi uzuri ga wayannan ba
illa man ukriha ma sawi qalbihi mutma'in
sai dai wanda aka tilasta mai tare da kasancewar zuciyarsa yana natsa da me da imani
amma wai da
eh amma wani wannan fa kaga wane ne Allah ya yi uzuri a nan wanda aka tilastawa alhali zuciyarsa yana natsa da me da imani amma wanda ba wannan ba fa ba a tilasta mishi ba wannan ya kafurta bayan imaninsa
fa'alahu
qawlan shin dai ne ya aikata shi saboda tsoro ne an sa mai bindiga a wuya ne yazo yayi riddada harshe har zuciya ko kuma sassauci yazo yayi compromise yayi compromise din addinin shi ko kuma rowa saboda kishin kasa dan kishin kasa sai ya dai bauta wa gunki dan kishin kasa ya yadda ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kishin kasa ya yadda cewa qur'ani bai cika ba
na'am amani
ko kuma dan kishin iyalansa
au ashira
ko dan kishin danginsa ko dukiyarsa
au fa'ala ala wajhi al-majd
ko ya aikata kafirci akan fuskan ba'a wai shi dan comedy ne shi sai yana comedy yana comedy yana mu qur'ani izgiri yana wa manzon Allah izgiri yana yi ma Allah izgiri shin zai iya yuwa mutum yayi comedy yana ma Allah izgiri yana wa manzon Allah izgiri yana wa ayoyin Allah izgiri a ce kuma ya tabbata kan musulunci duk mutumin da yake comedy sai yana izgiri ga alqur'ani ko yana izgiri ga ayoyin Allah ko yana izgiri ga manzon Allah wannan kafiri ne shi ko da yana kwana la ilaha illallah
wala gai tarike min al-barak illa
al-mukha ayya ya ma hukunci comedy ba shin komedi ya halatta ma an gano musulunci mutum ya ringa yin abu dan ayi dariya kawai nan ne hanyar samun kudin shi annabi ya ce wailul lahu summa wailul lahu mutum yana magana ne zai yi magana dan ayi dariya shi hankalin shi ne in ayi dariya zai ji dadi zai yi ƙarya ko zai yi wasu surutan banza ya yi wani rashin hankali dan ayi dariya dan ya burge mutane to ɗan komedi annabi ya ce azaba ya tabbata a gare su na fasan gano wannan saka baya halarta mutum ya zamanto dan comedy in kana da dan uwa yana dan kana comedy ko kana da baba yana comedy ko aboki kai masa nasiha wannan ya saba ma sunna ya saba ma addinin musulunci na'am
na'am
aw li ghairi zalika min al-ahrad ko wani wannan daga cikin manufa sai dai wanda aka tilasta ma kawai in an tilasta mai alhali zuciyarsa ya cika da imani wannan zai kai labari na'am
na'am
bismillahir rahmanir rahim
babu ikrama subhanallahi ta'ala
babu mutunta babu girmama sunayen Allah subhanahu wata'ala
wata gira yusuf ne ajin zalim
da kuma canza suna saboda wannan kun gane yayi girmama ainihin sunayen Allah ta'ala da canza suna saboda haka an karbo daga abi shurai ya kasance ana mai alkunya da suna abul hakam abul hakam
na'am fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha hakam inna allaha hakam
baban mai hukunci abul hakam baban mai hukunci to wannan shine alkunyan da ake masa sai annabi yake masa inna allaha huwa al-hakam lalle Allah fa shine mai hukunci kuma hukunci na komawa zuwa gare shi inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyah zalika dinul qayyim an gani wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab an gani wannan ku wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun wa anihukum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum kaga shikenan din za a yi hukunci Allah ta'ala shine al-hakam alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin ba Allah bane mafi ba Allah bane mafi hukunci masu hukunci shin ba Allah bane mafi hikima masu hikima to Allah shine al-hakam wato wannan suna a sake shi haka nan kawai a sake shi saki ba kaidi to wannan sunan Allah ne al-hakam amma idan an masa kaidi a ce al-hakamu fi tudun wada al-hakamu fi Najeriya al-hakamu fi shimali Ibrikiya shugaba ko al-qazi qabil quzat fi shimali Ibrikiya al-qalin al-qalai a ainihin arewacin Najeriya kaga amma abun aidi wato shugabancin sa ya tsaya ne akan iya ina
yankin da aka
iya yankin da aka ba sauran wurare fa bai da iko akan su to irin wannan ya halarta ina fatan gani to Allah ta'ala shine al-hakam saki ba kai kuma hukunci na komawa zuwa ga Allah ne an gane wannan ko to wannan sunan da ka sa ma kanka ya kai shurai ko kuma alkunyan da kai ma kanka kuskure ne ko wanda mutane suka yi maka
faqala inna qawmi idza ikhtalafu fi shay'in
sai ce to wannan alkunya an sanya mun shi ne saboda lalle mutane na idan suka yi sabani kan wani abu sai su zo waje na mutane na idan suka yi sabani kan wani abu sai su zo waje na sai in yi hukunci tsakaninsu sai dukkan bangarori guda biyu su yarda kullura za su zo waje na su kai mun ƙara idan na yanke hukunci duk bangarori guda biyu suna yarda da abin da na hukunta wannan shi yasa aka mun alkunya da min abul hakam
wa qala ma ahsana
sai ne kai me kai wannan kyawu me kai mamakin kyawun wannan alkunya an gane ko kuma wannan aiki da kake aikatawa me kake da shi na ƴaƴa ƴaƴanka nawa
ko to shurai
sai ce ina da ƴaƴa akwai ɗana mai suna shurai akwai ɗana mai suna muslim akwai ɗana mai suna abdullah wa'innan sunaye shin a cikin musulunci ne ya sa musu wannan suna ko tun a jahiliya na bata gani tun a jahiliya akwai sunan muslim akwai sunan shurai akwai sunan abdullah na bata gani wannan kaga sunan abdullahi akwai jitan a jahiliya sunan shurai akwai jitan a jahiliya to yanzu in na sama kaina na sama dana suna shurai ko na sama kaina dana suna muslim na sami sunan musulunci kenan ko na sami suna abubakar ne siddiq na sami suna musulunci kenan abubakar ko umar shin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mu umar suna umar ko iyayensa tun a jahiliya manzon allah ya sa mu usman suna usman ko iyayensa tun a jahiliya abdurrahman bin fakhr manzon allah ya sa mai wannan suna ko tun a jahiliya shin sahabban manzo Allah in suka musulunta ana cewa menene sunan ku su fada in suka fada ce to kada su a canza ma sunan musulunci akan canza ma sahabbai sunan musulunci wani suna ne sunan musulunci wani ya ce Muhammad shin sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwa musulunci ba Muhammad akwai Muhammad shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sa mai wannan suna tun kafin ya zama manzo tun kafin musulunci ya zo idan sunan mutum ogochukwu da ya musulunta sai ke wannan suna yake so abin mai sunan kuma sunan ogochukwu sai ya zama sunan yana da kyau na kawo misali ne ban san ma'anar shi ba sai ya zama idan ya ce ogochukwu yana nufin ana nufin bawan Allah ne misali aka ce to kai kalmar shahada kana so a canza ma suna yace la ban so a canza ma suna sunana ogochukwu a ban mu sunana to yanzu yaya sunan mutum adeshina to da yan musulunta kace mai sunan kai shi adeshina kana so a canza ma yace la a ban mai sunan adeshina sunan mutum ainihin ɗan liti da ya musulunta ya bar maguzanci aka ce mai sunanka na da ya ce suna na ɗan liti ko suna na talle to yanzu a can zama yace shi baya so abai bai tallan shi yaya sai abai bai na ba san gano wannan su da yawa daga cikin mutane sun dauka suna in ba na larabci ba to abin kyama ne kun gano wannan ko ya kamata mu san in mutum yace abar mai sunan shi na da kuma sunan yanzu ba yayi daidai da musulunci a kyale mai amma yanzu mutum ya kira kanshi da wannan suna wanda ce da jin sunan maka san arribi da jin sunan ka san kahiri na an gane wani suna ne kuma ogocikun kaza sai an toyi ashar an fahimta to sunaye wannan sunayen da kuka gani gaba daya tun kafin zuwa musulunci akwai ba musulunci ya zo da su ba an gane kuma duk wani sahabin da kuka gani shi musulunta ne sai dai ƙananan sahabbai kawai Abubakar wanda ya fi kowane sahabi daraja wanda a duk duniya banda annabawa mai darajar shi ya musulunta ne sabon musulunta ne a wancan lokacin da irin su Umar da irin su Usman da irin su kaza an gane sabon musulunta ne shi to yanzu ashe kana zagin masu musulunta kana zagin Abubakar kana zagin Umar kana zagin Usman ina ba san gane wannan duk wayannan manya-manyan sahabban nan musulunta suka yi in ka ce kuma tubabbe duk sahabban annabi tubabbu ne ba sahabban annabi da bai tuba ba ko suna nan cikin kafircinsu sun tuba to ashe jahilci ne jahiliya ne da rashin fahimtar addini kace wani tubabbe ne sosai wai kana so ka aibanta shi ko wani sabon ai ya kamata ai kace in an ce sabon musulunta kalma ne na yabo ba wani fa yanzu ya bar kafirci yanzu ya koma musulunci ya zama to yanzu kai da kake cikin musulunci ma kana da zunubi shi yanzu yana nan ya koma kamar yadda mahaifiyarki ta haife shi sabon musulunta ba zagi bane ba kada hankalinku ya tashi dan an kira wani mutum sabon musulunta to in sabon musulunta ne ya fi ka daraja saboda shi yanzu ya koma kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi tubabbe kai kana nan cikin zunubi shi ya tuba ina ba zan gano wannan to ka bar jahilai su ci gaba da faɗin kalmomin jahilcinsu an gane in mutum na faɗin irin wannan ba komai yasa yake faɗi ba saboda ƙarancin fahimtar addini irin wannan kalma baya fitowa a bakin salafi wanda ya fahimci musulunci na'am to wai yanzu amma yanzu abubuwan da yake faruwa na canza suna yana da kyau ko bai da kyau yanzu usulubin da ake bi saboda yanayin al'adunmu idan mutum aka ce mai sunan ka yake Christopher a salafi a ce daga cikin banyan malaman akwai Sheikh Christopher a salafi sai kaga da jin sunayen su ba wallahi duk Yahudawa ne malaman na su ta ba ta gane wannan Sheikh Christopher a salafi me kuma Sheikh Christopher me kuma Christopher dan Christopher kaza to kaga irin wannan saboda irin al'adar mutane da rashin fahimta da kaza to kaga a ringa canza sunan da zaran ka karɓi musulunci sai a sa masa suna Usman a sa ma suna Umar a sa ma suna kaza na'am
na'am wala kuma akbaru
to a cikin ƴaƴanka tsakanin Shuray da Muslim da Abdullah ka duba wannan kalma Abdullah din a jahiliya to a cikin wayannan kalmomi a cikin wayannan ƴaƴan naka wane ne babban su
wala Shuray
yace babban su shine Shuray
akwai ta Shuray na'am
ko sai ne ce ma annabi babban su shine Shuray
na'am kola ko an ta Abu Shuray
sai ce shin sai ce to daga yau kai ne Abu Shuray yanzu maganan Abul Hakam an canza shi saboda sunan Allah ne Al Hakam ba zai yi ka zan baban Allah ba yanzu an canza sunan Abul Hakam ya koma Abu Shuray kenan idan mutum zai yi alkunya da wani da yake alkunya da babba an gano wannan ko Abu Dawud ya ruwaito da waninsa wannan sukutu Abu Dawud idan Abu Dawud ya yi shuru akan hadisi yana nuna hadisin ya inganta Abu Dawud yana cewa ma sakattu anhu fa huwa salihul indi duk abin da nayi shuru in kaji nayi shuru akan hadisi ni hadisin ya inganta a wajena fa huwa salihul indi kuma malaman hadisi sun amince da abin da ya faɗa ko akwai gyara to malamai sun bincika akwai abubuwan da Abu Dawud yayi shuru a gare shi da yawa kuma ya zama da'if sun ga Abu Dawud ya rawaito hadisi an ce rawahu Abu Dawud dole sai ka bincika isnadin shi to shin wannan hadisi ya isnadin shi ya inganta hadisi ne ingantacce na'am
fi matsayi
a cikin wannan karatu akwai matsaloli masu amfani da yawa da barko
ikramu subhanallahi wa asma'illah
wato mutunta sunayen Allah da sifofin Allah da sunayensa
wallahu lam yaktub ma'ana
ko da mutum bai yi nufin ma'anansa ba shin abul hakam yana nufin shi baban Allah ne bai yi nufin haka a zuciyarsa ba amma duk da haka tunda dai ma'anan abin ya shafi haka a canza wannan suna a sa wani sunan da bai da wannan alaka
saniya
na biyu
tabiyyar da ismu ne ya ajiye zalika
canza sunaye saboda haka idan sunaye ya zama to ma'anan shi ya kunshi kamar sunan Allah ne kamar ana so ne a tauye Allah ko da mutum bai yi nufin haka ba to a canza suna saboda haka shin dama mutum na iya ana iya sama suna an yanka ma rago da suna a canza shi ana canzawa a yanzu da ma an kana so ka canza suna zaka iya eh ba sai an yanka rago ake canza suna ba kana iya canza suna ko baka da rago kana iya zuwa majalisin ka ce daga yau suna na Mustafa ku daina kira na da suna kaza shikenan sunan ka ya canza sunan da baka iya canza sunan mahaifinka mutum baya iya canza sunan mahaifinsa idan sunanka Mustafa sunan babanka Ogochukwu haka zaka hakura Sheikh Mustafa Ogochukwu kace labbaika an gane wannan ko Sheikh Mustafa Christopher labbaika amma in sunanka Christopher zaka iya canza Christopher kai amma sunan mahaifi ba a taba shi shi za kake ganin sahabban manzo Allah iyayensu na da sunaye wanda sunayen nan a musulunci ba ya yarda da su amma dole a kyare a ce abin nan wane bin Abdushams Abdushams ai bai halarta ba bin Abdushams kaga bai halarta ba bin Abdul Uzza bawan Uzza ba to kaga tun sahabbai akwai wanda yake silsilar su wane ibn wane ibn wane ibn Abdul Uzza to haka zai bar wannan suna Abdul Uzza din ya hakura ba sunan shi bane amma ga sunan shi ne Abdul Uzza za a ce canza sunan ku gane wannan ku ku gane matan nan ya sunan sahabiyan nan da annabi ya mai da sunan ta Barira a ya mai da sunan ta Barra akwai wata annabi ya canza sunan ta ta koma Sauda ko duk da sunan now
a salisa
eh wato na uku
ikhtiyar akbar akbar abla'i al-kunya
zaban mafi girman ƴaƴa saboda al-kunya in za a yi al-kunya a zabo mafi girman ƴaƴa kada mutum ya zabi na ƙasa ƙasa ya zabi ɗan auta ya yi al-kunya da shi a'a babban da shi ake yi eh o dama an ce dole sai da namiji ake al-kunya ai ba a ce dole sai da namiji ake al-kunya ana iya al-kunya ko da ga mace ne na'am wa alaikum salam kai zo mai ni zan
tabbas
ya ma wuce awa ɗaya da mace ne
na'am بارك الله فيكم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم من اموالي صلى الله عليه وسلم